ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة ملساك سادوا أولا مسلاتي ميتالا البركة مسلاتي موجب أننقو فرقورا أقرن كثنا أولا يمتشين لنا الثلاثة جل الله ربا دايا شاتكوس قوات الجمادة الثانية هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديدة دريبو ديدة ثلاثين دايا وانكم يزو ديدة دايا قوات الشدة ميلادية تدبو بيودة قومة وانا مجلسينا منماكو ماكو وانا ايو ان شاء الله مزامو فارا سابا كراتو bayan mun gama karanta littafin At-Tuhfatul Iraqiyya bil A'mal al-Qalbiyya wallafar Hamshakin malamin nan Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi wanda ya bar duniya hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam a da shekara 728 wato kimanin shekara 773 kenan ko a yau insha Allah ta'ala zamu fara da wannan majalisi wanda zamu karanta kamar yadda muka faɗa daya daga cikin rubuce-rubucen shi wannan gwarzon malami Shehu Musulunci Taqiyuddin wanda yayi da fadakarwa da yayi wanda ta shafi shi'ar mutanen Iraq kamar yadda aka sani a baya mun faɗi dalilin da yasa muka zabi shi wannan malami Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah ya zama shine malamin da muke zabo kadan ko wasu daga cikin littattafan sa muna karantawa mun faɗi wasu dalilai a baya wanda zan kuma maimaita kadan daga cikin su wannan malami kamar yadda aka sani ɗaya ne daga cikin gwarazan sunna ɗaya ne daga cikin dakaran sunna waɗanda suka yi wa sunna aiki da iliminsu suka ba da rayuwarsu katokan wajen hidima ga wannan sunna malami ne da kowa ya sallama masa a ilimi da masoyi da maki da kusa da na nesa wanda yake tare da shi da wanda ma baya tare da shi wanda ya yarda da ra'ayinsa da wanda suka saba masa a ra'ayi duk sun sallama masa wajen ilimi da tumbatsa da cika abinda ya shafi sanin alqur'ani da hadisi da tafsiri da fiqhu da aqida da dukkan wani abinda musulmi yake bukata ya san shi dangane da addininsa malami irin wannan babu shakka al'umma tana bukata shi a kowane lokaci da yake nan dalili na biyu malami ne ahlus sunna ba dan bid'a ba wanda shi ma wannan wani babban dalili ne da zai sa ka damu da karanta littattafan malami kasancewarsa ahlus sunna ne wanda zai dora ka akan tafarki na sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama musamman ta fuskar aqida abinda dama mutum yake fafutuka ya sani a rayuwarsa shine ya san menene tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya koyi dashi sai ka samu malamin da zai dora ka akan wannan tafarkin ba tare da ya ha'ince ka ba ba tare da ya ci amanar ka ba ba tare da ya dora ka akan bata ba babu shakka wannan ba karamin dace ne ba to malam ibn taymiya shehi ne na musulunci wanda duk wani wanda yake tinkaho da sunna sai dai ya bi bayan sa abu na uku wannan malami ya zo a wani lokaci da duniyar musulunci take fuskantar kalubale iri-iri kalubale na waje da kuma kalubale na cikin gida al'amuran musulmi suka dagule aka rasa gaba aka rasa bayansu harkar aqida ta lalace kungiyoyin bata suka bayyana kuma suka rika cin karansu ba babbaka aka nemi ba amanta asali aka nemi amanta tsotsuwa ta farko malamai suka zama daga malaman fada sai yan bid'a sai kuma malaman ƙarya ya kasance da dama daga cikin malamai sun ajiye aikin da Ubangiji ya dora musu na sanar da al'umma addinin ta sun kama gaba sun sufana sun shiga wasu abubuwa daban Ibn Taymiyyah kwatsam Allah madaukakin sarki ya kawo shi a irin wannan lokaci da bid'o'i suka yi kakatutu a ko'ina sako-sako lungu-lungu na rayuwar al'umma saboda haka ya fuskanci bid'a bid'o'i daban-daban ya fuskanci wato karkacewa ta farki da aka yi iri-iri ya fuskanci Kirista ya fuskanci Yahudu ya fuskanci fatattun mushrikai ya fuskanci ƴan bid'a bid'o'in ma kala-kala ya fuskanci bid'ar Shi'a ya fuskanci bid'ar Sufaye ya fuskanci bid'ar Ahlul Kalam ya fuskanci bid'ar Falasifa ya fuskanci bid'a ta wasu fuqaha wato babu wani wanda ya riki bid'a face Ibn Taymiyyah ya fito yayi karan batta da shi sun yi fito na fito kuma da ƙarshe yayi nasara don haka litattafansa sai suka kasance sun dace da kowane zamani kowane lokaci ni a iya sani na in taba ga wani mutum da zaka dauki litattafansa kana karanta su ba sai ka ga kamar ya rayu da lokacin da kake ciki kamar a yanzu shi ma yake rayuwa wato littafansa sai suka dace da wannan zamanin da muke ciki saboda haka Ubangiji ya raya waɗannan littafai duk da irin kalubale da ya gamu da su iri-iri da tuggu da kitififi da makirci da aka yi ta ƙulla masa na a ga ƙarshensa a ga ƙarshen da'awarsa da iliminsa amma Ubangiji ya tsare wannan ilimin wanda har zuwa yanzu ana ta kamfata saboda haka muka ga cewa a wannan yanayin namu da aqidar musulmi take tunkarar hatsurra iri-iri ta ɓangarori daban-daban babu wani wanda za mu ɗauko littattafansa mu sa a gaban mu karanta mu gano inda tafarkin yake inda bakin zaren yake kamar Ibn Taymiyyah saboda haka wannan ta sa muke zaɓo littattafansa domin mu karanta abu na hudu daga cikin dalilan da suka samu karatun littafin littattafan wannan bawan Allah wato cikin irin dalilai waɗanda suka sa muke karanta littattafan wannan bawan Allah akwai jahilta da dama jahiltar musulmi da dama game da wannan bawan Allah yawa mutane da sunan shi kawai ake ji Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah amma ba a san ko wane ne ba mutane ba sa karanta littattafansa ba su ma san su ba balle su karanta wannan ta bawa ɗan bid'a dama suka shiga yi masa ƙage-ƙage da sharrance-sharrance saboda irin yadda ya musu ta'adi da yawa a sha'anin bid'a sai ya zan suna iya ƙirƙirar ƙarerai daban-daban su jingina wa Ibn Taymiyyah kai baka sani ba don haka ba kana yadda za ka yi ka fito ka faɗi yadda gaskiyar take ka bayyana wa mutane hakikalin al'amarin tunda kai ma baka san shi ba faqidush shay'i la yuqim wanda ba shi da abu bai iya bayar da shi to kaga fito da littattafan wannan bawan Allah da karantar da su ga al'umma wannan zai sanya mutane su fahimci irin ƙarerayen da ake yi masa maganganun da ake jingina masa ba haka bane ko a ce baya san ahlul bait kamar ɗan Shi'a sai ai makiyin ahlul baiti ne sai kuma gashi a littattafansa yana girmama ahlul baiti fiye da yadda su suke girmama su to kaga wannan ya isa ya zama hujja akan irin ƙarerayen da suke yi masa abu na biyar daga cikin irin dalilan da suke suka samu mu dacewa wanda malami wato kasancewar irin gudunmawar da ya bayar wajen kare aqida ta musulmi wanda kuma ita ce koli duk wani abin da za ka yi na ibada ba zai samu gindin zama ba sai idan akwai kyakkyawar aqida idan babu kyakkyawar aqida babu wani abin da za ka yi kuma ya zama ya karɓi a gurin Allah don haka farkon abin da ya wajaba ga musulmi shine gyara aqidarsa in ka je wa Allah kana da kyakkyawan tauhidi to ana maka kyakkyawan tsammani amma in dai za ka je wa Ubangiji babu aqida to ko babu abin da kuma za ka kawo da shi ko ka tsira da shi a gaban Allah. Saboda haka aqidar nan ita ce ta komai. Ibn Taymiyyah kuma littattafansa sun fito da wannan babi, sun yi bayanin aqidu na kwarai na mutanen farko, sannan kuma sun yi bayanin akasinsu, wanda ta sa muke zaɓar littattafansa domin mu ga cewa mun karanta su. Dalilai da dama wanda lokaci ba zai bani dama in faɗe su ba, amma dai waɗannan kaɗan daga cikin abin da ya sa muka dace. Yana da littattafai da dama gaske wanda iya tsawon rayuwarmu za mu yi ta karanta su mu kai ƙarshensu ba, inda muna ɗauko ma 'yan ƙananan ne, ba mu shiga ɗauko wagagen littattafan ba, waɗanda ko cewa a kai kai dafansu, to an haɗa ka da aiki ballantana a ce ka zauna ka karanta su. Za ka muna ɗauko 'yan ƙananan ne, amma waɗanda suke cike da manya-manyan ilimummuka. Wannan littafi da za mu karanta saƙo ne Ibn Taymiyyah ya rubuta wa 'yan Shi'a na Iraq, saƙo ne na wanda yake son su da alkhairi, yake son su su samu yardar Allah, su samu gidan rahama, ku samu kuɓuta daga azabar Allah. Ba wai saƙo ne na ya zage su ko ya la'ance su ko ya ci mutuncinsu ko ya ci jarabinsu, ba wannan ba ne. Kada wannan Shi'a ya firgita ya tsorata ya ɗauka zage shi za a yi, babu zage a ciki, ilimi ne kawai za a zuba. Don haka ya kwantar da hankalinsa, hujja ce kawai za a riƙa wato lugudanta, wanda ba za ta bar wa wani mutum wato wata kafa ta ya ce wani abu ba. Babu zagi, babu cin zarafi, babu cin mutunci, babu wannan. Haka saƙo ne ya rubuta wa 'yan Shi'ar Iraki. To kafin mu shiga karanta littafin gadangadan, mun ga ya dace mu yi bayanin Shi'ar a Iraki, da aka yi Shi'a ta shiga Iraki, kuma su waye suka ƙarfafi Shi'a har ta samu gindin zama a Iraki. Wannan yana da kyau kafin ku shiga bayanin abinda Ibn Taymiyyah ya rubuta, suwa ya rubuta kuma yaya aka yi har ma Shi'ar ta samu gindin zama a Iraki. Mun saba da abin shimfiɗa da bayanin wani ɓangare na rayuwar Ibn Taymiyyah, ba a shakka rayuwar Ibn Taymiyyah shakundun ce, inda mun ga dama za mu ƙara ɓangaro maka wani abin na rayuwarsa wanda ba ku taɓa ji ba. To amma yanzu muna ga ya dace, tun da risala ce rubuta mutanen Iraki, mu yi batun Shi'a a Iraki, ya aka yi Shi'a ta samu gindin zama a Iraki. Babu shakka abu ne sananne ga dukkan waɗansu wanda suke bincike dangane da sha'anin tarihin Iraki, za su san cewa Iraki nan ne gurin da Shi'a ta fara kafuwa a duk duniya. A Iraki Shi'a ta fara kafuwa a garin Kufa ko birnin Kufa, birnin da sarkin muminai Umar dan Khattab, Umar ibn Khattab ya gina, ya kasance matattalar farko ta 'yan Shi'a. Ka duba inda Sayyidina Umar ya gina, nan ne kuma matattalar farko ta makiyansa. Nan suka je suka tare, nan suka fara dasa rumunan dashansu. A Iraki ne ake da kaburbura da dama na waɗanda 'yan Shi'a suke ɗauka a matsayin alloli, suna musu bauta irin yadda ake yi wa Allah. A Iraki ne suke cewa a immar su ma'asumuna, waɗanda ba sa sabo, a nan aka binne su. Suna cewa kabarin Sayyidina Ali yana wato yana Najib, haka Shi'a suka ce kabarin Sayyidina Ali yana Najib. Najib wani gari ne a cikin Iraki, wanda magana mafi gaskiya shine Sayyidina Ali an binne shi ne a fadar sarauta ta a Kufa, a kasrul imara, wato fada ta sarauta, inda ya zauna a nan aka binne Sayyidina Ali, ba a Najib ba kamar yadda Shi'a suke fito. Abinda aka samu a tarihi cewa Harun ar-Rashid ya zo wani guri a nan Najib, yana ba da hanzarinsa ga wani wanda aka binne a wani guri a cikin Najib. Shikenan sai Shi'a suka ce ai wannan kabarin na Sayyidina Ali ne, kuma shi Harun ar-Rashid ya zo ne ya bashi uzuri, ya bashi hanzari, ya bashi hakuri saboda abinda ya yi wa 'ya'yansa da jikokinsa. To tun daga wannan lokaci sai suka ɗauka wannan kabarin shi ne na Sayyidina Ali. amma wasu masana tarihi abinda suke cewa wannan kabarin ba na al-Mughiratu bin Shu'ba ne, kun san kuma babu wani dodo da baki abun shi a gama al-Mughiratu bin Shu'ba, saboda haka suna girmama kabarin Mughiratu bin Shu'ba ne, suna yi masa bauta a zatan su sai da suke bautawa. Ibn Taymiyya ya ishara zuwa ga wannan magana a cikin Majmu'ul Fatawa nashi juz'i na 27. A cikin Iraki ne lokacin da Sayyidina Husaini ibn Ali ibn Abi Talib ya yi shahada a Karbala, a nan aka binne shi. Akwai cikin ‘yan uwansa Al-Abbas da wasu daga cikin ‘ya’yansa da ‘ya’yan ‘yan uwansa Hassan da aka binne Abubakar da Umar, duk a wannan guri aka binne su. Haka nan duk waɗanda suka mutu a wannan yaƙi na Karbala an binne su a wannan gari na Karbala da ke cikin Iraki. A cikin garin Bagdada akwai kabarin Musa al-Kazim, ɗaya daga cikin limaman su 12. Akwai kabarin jikansa Muhammadu al-Jawad, shi ma a cikin Bagdad. A Samurra akwai kabarin Aliyu al-Hadi, ɗaya daga cikin limaman su 12. Da kabarin ɗansa al-Hasan al-Askari radiyallahu ta'ala anhum jami'a. A Iraki ne Shi'a suka ce mahajin su ya ɓoye a cikin rami wanda suke jiran fitowarsa, al-Mahdi al-Muntabar, wanda a tarihi yana nuna wannan da suke cewa ya ɓoye tun yana da shekara biyu, ɗan jaririnsa ya shiga rami ya ɓoye, suna jiran fitowarsa yanzu. A gurin Ahlus Sunna wannan ba a ma yi shi ba, Allah ma bai halicce shi ba, saboda haka babu suke jira. To a nan a cikin Iraki akwai irin waɗannan kaburbura na gaskiya da na ƙarya, saboda haka Iraki gari ne wanda yake da tsarki ƙwarai da gaske a gurin Shi'a. Amma duk da haka babu sanda Iraki ta taɓa zama ƙasa ce ta ‘yan Shi'a. A tarihin Iraki kakaf ba ta taɓa zama ƙasa ce ta ‘yan Shi'a zunzurutunsu ba, kamar yadda Iran take da al'ummar cikinta da mahukuntar cikinta, talakawa da masu mulki da ‘yan Shi'a. Iraki ba taɓa zama da wannan a wannan matsayi ba. Iraki ƙasa ce ta sunna, ‘yan sunna su ne ke riƙe da linzamin abubuwa, kuma su suka fi yawa tun lokacin daular Umayyi har zuwa daular Abbasiyyina har zuwa daular Uthmaniyyi. ‘Yan sunna su suke da ƙarfi, su suke da yawa a cikin wannan gari. Saboda haka Iraki da kudancinta da arewacinta da gabashinta da yammacinta dukkan shi gari ne na sunna, masu hukuncinta masu sunna ne, waɗanda ake hukunta su ma masu sunna. Yawanci waɗanda suka yi yawace-yawace suka yi rubuce-rubuce daga cikin musulmi da wanda ba musulmi ba suka shiga ƙasar Iraki, duk sun ba da shaida a kan wannan, irin su Ibn Battuta, irin su Hamadullah al-Farisi da sauran marubuta waɗanda suka rubuta tarihin yawace-yawacensu a duniya. Abinda suka gani a Iraki ya nuna musu cewa Iraki ƙasa ce ta ‘yan sunna, ba ƙasa ce ta ‘yan Shi'a ba. Na'am, akwai wasu gurare da Shi'a ta yi kakatutu a Iraki, akwai wasu ‘yan gurare da Shi'a ta yi kakatutu a Iraki. Da farkon al'amari sun yi dandazo a Kufa, wanda an san a nan ne Sayyidina Ali ya mayar ita hedikwata bayan Madina, nan ya mayar Kufa hedikwata. Don haka sun riƙi Kufa wani guri ne wanda yake kamar senta ta su, cibiyarsu ta ‘yan Shi'a. Daga baya kuma Kufar ta yi rauni, sai ya zan garin Najuf inda suke da'awar a nan kabarin Sayyidina Ali yake, sai ya ƙwace wannan matsayi, sai ya zama shi ne babbar cibiya ta ‘yan Shi'a a Iraki. Wannan kuma ya faru a ƙarni na huɗu na Hijira. Sannan akwai garin Hilla, shi ma gari ne wanda ya shahara da Shi'anci, saboda haka ya zama shi ne gari kamar na biyu daga cikin manya-manyan cibiyoyi na Shi'a a Iraki bayan ta ɗauke Najaf. A wannan gari na Hilla da kuma Najaf akwai santoci daban-daban na ‘yan Shi'a, akwai makarantunsu a nan, aka haifu da yawa daga cikin malamansu ko malamansu suka zauna. A zamanin daular Usmaniyya Karbala ta fito, da can ba a ma san da wani gari Karbala ba, duk da cewa a nan ne aka yi wannan bala'i aka kashe sayyidina Husaini da wasu ahlul baiti, amma gari ne dan dangane sai a lokacin daular Usmaniya, a lokacin wannan gari ya fito har ya ma ya shahara. Saboda haka akwai wasu gurare kadan waɗanda Shi'a suke da ta cewa a ciki, amma duk da haka akwai kuma sunna a gurin. Shi'a sun yi kokari su mai da Iraki ta zama ƙasa ce ta ‘yan Shi'a zalla, irin yadda suka mai da Iran. Sun yi wannan kokari musamman lokacin daular Buwaidiyye. Akwai Banu Buwaidi, wasu mutane ne waɗanda suka yi mulki a cikin garin Iraki, wanda suka ƙarfafi bayan Shi'a, suka mara musu baya, suka ba su gudunmawa iri-iri. Waɗannan ‘ya’yan wani mutum da ake kira Buwaidi, akwai Ahmad, akwai Husaini, akwai Ahmad, akwai Hassan, akwai Ali, cikin ‘ya’yansa sun bayyana a shekara ta 321. Babbansu shi ne ake wa laƙabi da Imamud Daula. Cikin waɗannan ‘ya’yan wannan mutum da ake cewa Buwaidi, babban ɗansa shi ne Imamud Daula, wanda Imamud Daula ya samu mulkin wani yanki cikin ƙasashen Farisawa, inda yake wa wani ɗaya daga cikin shugabannin Farisawa gwamna a wannan gari. Daga baya ya samu galaba har ya kwace wannan garin da yake ƙarƙashinsa, ya kwace garin da yake ƙarƙashinsa, ana kiran garin Karach, ya kwace shi, ya kuma kwato wasu yankuna na ƙasar Farisa suka zama ƙarƙashinsa. Daga nan kuma sai ya ƙoƙarin tura ‘yan uwansa, akwai Ahmad ɗaya daga cikin ‘yan uwansa, sai ya tura shi ya je ya shiga Baghdad ba tare da ya samu wani karan batta ba ko wata turjiya. Wato a lokacin Baghdad, ko in ce Iraki, tana ƙarƙashin daular Abbasiya. Daular Abbasiya kuma a lokacin ta yi rauni matuƙa da gaske, sarakunanta sun yi rauni, banda duniya babu abin da suka sa a gaba, babu tunanin ci gaban al’ummar su ko ci gaban addinin su. Don haka da wannan mutum ya zo sai ya samu garin tubus-tubus, sai ya shigo garin Baghdad a lokacin da khalifa na daular Abbasiya shi ne khalifa na gaba ɗaya, amma kuma shi wannan mutum ya samu shigowa. Suka nuna za su yi biyayya ga khalifa, suna ƙarƙashin khalifa, ba su cire shi ba, amma suna ƙarƙashin khalifa, amma su ma suna da title, suna da sarauta tasu ta musamman. Babban su shi Ahmad ɗin aka riƙe masa laƙabi da Mu'izzud Daula, wanda shi ne ya zama kamar na'ibin ɗan uwansa da yake yankin Farisa yana mulki, Imamud Daula ya zama da shi ke riƙe da Iraki a wannan lokaci. Sannan akwai Rukunud Daula, ɗaya daga cikin ɗan uwansa, ɗan uwan shi wannan Imamud Daula, wanda suka zo suka mamaye garin Baghdad, ba su kwace, ba su kori khalifa ba, amma kuma suke tafiyar da sha'anin gari. Waɗannan mutane Banu Buwai ko Al-Buwayyuna ba su koye shi'ancinsu ba, wato sun fito sun bayyana shi'ancinsu ƙarara tun lokacin da suka karɓi wato ragamar tafiyar da Baghdad. Ga dai khalifa, amma kuma ƙarfin tafiyar da Baghdad yana a hannunsu, tunda shi khalifa ba shi da abin da zai iya yi. Na farko dai ya rasa ƙarfinsa da haibarsa da mutuncinsa, sannan ƙasa a tsiyace ba kuɗi, waɗannan kuma suka shigo da kuɗi, za ka su suke tafiyar da albashin ma'aikata, albashin sojoji, duk su suke bayarwa, za ka su suke da ta cewa. To amma kuma ga su Shi'a ne, Shi'a mai tsatsauran ra'ayi, saboda haka sai suka riƙa wato ƙoƙarin su ƙarfafi Shi'a su kuma wato karya sunna a garin Baghdad da wuya a shekara ɗaya, ba tare da an yi wani tashin hankali da tahomu gama tsakanin sunna da Shi'a a Baghdad ba, wanda kuma za a yi asarar rayuka da dukiyoyi da yawa, a ƙona kasuwanni da dama, mutane su mutu. Tun daga shekara ta 351 aka fara samun wannan tashina, duk daga Mu'izzud Daula, shi wannan mutum wanda suka zo suka kwaci Iraki, gashi shi ne kamar mai wuƙa da nama, amma shi a za su yi abin da suke so, babu wanda zai hana musu, ba wanda zai ɗaga musu kara. Akwai lokacin da suka bi masallatan Ahlus Sunna, a lokacin shi wanda Mu'izzud Daula suka bi masallatan Ahlus Sunna a Baghdad, suka rubuta la'antar Muawiya da khalifofi guda uku. Kowane masallaci sai a je a rubuta la'antar Allah ta tabbata ga Abubakar da Umar da Usman da khalifofi uku. Haka suka kai, wanda babu wani wanda ya isa, gashi khalifar Abbasi, wato khalifa da daular Abbasiya wanda shine khalifa sunna ne, amma ba zai iya yin komai ba saboda waɗannan sun fi ƙarfin sa. A shekara 352 shi wannan Mu'izzud Dawla yayi umarnin cewa duk a rufe kantuna, kada wanda ya fita kasuwa a tsayar da saye da sayarwa, kowa ya fita a nuna abinnan bakin ciki na kashe Sayyidina Hussein. Wato shi ya fara kirkiro da bid'ar fitowa ana yawo kwararo-kwararo maza da mata, ana shelanta tsinuwa da la'anta ga waɗanda suka kashe Hussein, ga Yazidu da ma kuma wasu daga cikin bayan Allah ma waɗanda ba su halarci lokacin ba. Shi wannan Mu'izzud Dawla a Iraki shi ya fara wannan a Baghdad, ya sa mata su fito kansu a buɗe, gashin su birgi tsatsa, su riƙa marin kansu suna kuka suna ihu, su shafa bakin gawayi a fuskokinsu suna kuka suna nuna takaicinsu da alhininsu ga mutuwar ko ga kashe Sayyidina Hussein dan Ali radiyallahu anhu. A wannan lokacin sarki ya kasa yin wani abu, kuma mutane babu abin da za su iya yi saboda ƙarfi yana hannun waɗannan ɗan Shi'a. Wannan tun daga shekara ta 352 a lokacin da aka tsago wannan bid'a da yanzu kuke gani ana zagaye gari ana tsinuwa duk shekara da sunan tuna mutuwar Sayyidina Hussein. Shi wannan Mu'izzud Dawla a Iraki shi a Baghdad shi ya fara kirkiro wannan bid'a. Gabanin haka ba su kasance suna yin haka ba. Ibn Kathir a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya ya kawo mana, ya yi mana bayanin irin yadda abubuwa suka rika kasancewa a ƙarƙashin daular Bani Buwayhi a cikin Iraki a wajen ƙarni na hudu. Yake cewa a wannan lokacin ne aka ƙirƙiro fitowa da ganguna da badujala ana bugawa a Baghdad a ranar Ashura. A lokacin ne mutane suka fito a zuba bakin gawayi ko toka a kan hanya, a ɗauko baƙaƙen ƙyallaye a rataya a jikin gidaje ko a rataya a jikin kantuna. A lokacin ne mutane suka rika fitowa, 'yan Shi'a suna nuna baƙin ciki da kuka na an kashe Sayyidina Hussein a ranar Ashura 10 ga Muharram. A lokacin ne har ma wasu sukan kishin ruwa a wannan yinin gaba ɗaya, wai saboda an kashe Sayyidina Hussein yana jin kishi, saboda haka suwa ba za su sha ruwa ba. A lokacin ne mata suka rika fitowa kansu ko dan kwali babu, sun saki gashin su ya yi biringi tsatsa haka, sun shafa bakin gawayi a fuskar su, suna marin fuskokin su, suna dukan kirjin su kamar mun su ba takalmi, suna zagaye kasuwanni da garu da kwararo kwararo a cikin gari, suna nuna bacin rai da mutuwar Sayyidina Hussein. A wannan lokacin daular Bani Buwayhi ne da bid'o'i waɗanda suka fi wannan muni. Ibn Kathir ya rubuta wannan cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya. Waɗannan Bani Buwayhi ko Al-Buwayhiyuna, wanda Shi'a ce wato bakar Shi'a, sun wulaƙanta khalifofin daular Abbasiya wulaƙanci iri-iri, wanda suka nuna cewa duk wani abin da yake da alaƙa da sunna to ba sa tare da shi, kuma za su iya cin mutuncinsa, domin suna ganin Bani Abbas kwatar shugabancin nan suka yi daga 'ya'yan Sayyidina Ali. Su a gurinsu suna ganin wato 'ya'yan Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib wato fashin mulki suka yi, don haka ba su da ba halattattun shugabanni ba ne, don haka za a iya cin mutuncinsu. Akwai lokacin da shi Mu'izzud Dawla ɗin ya yi tunanin ya kamata ko ya ma kwace khalifanci ya danka wa Fatimiyyun daular Ubaidiyya, daular da muka sha bayani waɗanda su kuma su suka ƙirƙiro maulidi a mata. Su kuma a lokacin bakar Shi'a ce ta gani kashe ni, wanda su suka kashe Ahlus Sunna, suka kashe malaman sunna, wanda a zamaninsu a ƙarƙashin daular Fatimiyya ko daular Ubaidiyya, wanda shine sunanta na hakika, an kashe malami na sunna ya kai 4000 a lokacin barka isa ka sa watansa sunansa Umar ko Abubakar ba ka kwana lafiya zaka ba ka da iko ka sa wannan sunan malaman sunna suka ga ta'addanci iri-iri to a wannan lokacin dan wannan tsakankanin su kuma suna rike da Masar waɗannan kuma Balubu wani suka dira ƙasar Iraki sabon Baghdad suka kwace mulki daga hannun khalifa na daular Abbasiya amma kuma su tuɓe shi daga matsayinsa na khalifa in an tashi limami ya tashi hudu ba a mimbarin Juma'a zai yi addu'a to zai yi wa khalifa yana nan a matsayin khalifa amma khalifa ne na jikalayi ka ba inda zai yi to mu'izzin daula ya yi tunanin ma ya tuɓe shi idan ya tuɓe shi sai ya ɗauko wani daga cikin waccan daula ta Ubaidiyya sai ya bashi amma ya rubuta sun rubuta musu cewa za mu karɓi shugabanci don naku ne ku ne ƴaƴan Sayyidina Ali ƴaƴan Fatima za mu mayar muku da haƙƙi sai ya shawara da wasu daga cikin makusantansa ga abin da yake tunanin ya yi ya suka gani sai ɗaya daga cikin masu ba shi shawara sai ya ce ina ga a sake duba abin nan ka ga yanzu waɗannan da suke tare da kai ma'ana sojojinsa da yaransa da ƴan shi'ar da ke tare da shi suna kallon wannan khalifa a matsayin wanda ba halattacce ba kai suna ganin duk umarnin da ka ba su za su iya bi idan ma za ka ce su kashe khalifa za su iya kashe shi a yayin da ka ɗauko wani wanda za su riƙa ganin shi ne halattacce kai ma kuma a aƙidarka shi ne halattaccen shugaba to shi kuma zai iya ba da umarnin a kashe ka kuma su kashe ka saboda haka ka zauna a haka kakkaita ka ba waɗancan domin ka ba su ƙarfi ko mutane za su yi musu biyayya domin sun yarda cewa su ne halittattu saboda haka sai ya fasa kaga duk wanda ya nuna shi amma ba dan Allah yake ba akwai sanda kudin hannunsu yayi karanci suka ga yaya za su yi su samu kudi sai kawai wani ya ba da shawara cewa kawai a aukawa fadar halifa khalifa na daular Abbasiya aukawa fadarsa a ci mutuncinsa a kwaci dukiyar tashi a tafi menene kuma haka aka yi suka aukawa abin nan fadar khalifa arba'u billah ɗaya daga cikin sarakunan daular Abbasiya a lokacin shugabancin Bahaud daula wanda ya zo bayan Mu'izzin daula ya auka cikin fadarsa aka turo shi daga kan karagar mulkin nashi domin daman nace kana yi ka ne aka kwashi dukiya zinari da azurfa mutane ma suka yi tawawa a lokacin akwai al-mustafi billah ɗaya daga cikin sarakunan Bani al-Abbas ne Mu'izzul daula shi ya ci mutuncinsa ya sa aka kama shi aka cire masa rauni aka ɗaure shi da rauninsa ya tura shi gidan kurkuku a gidan kurkuku ya mutu ya naɗa wanda yake so sai ya zan su suke naɗa wanda suka ga dama su cire wanda suka ga dama yanzu nan suna iya naɗawa kafin yamma sai su ga wannan bai musu ba su cire da haka daular Abbasiya ta zama kawai hotoci waɗannan ƴan shi'a su suke yin abin da suka ga dama ƙarƙashin jagorancin Bani Buwai a shekarar hijira 334 al'amura na siyasa da na tattalin arziki da na zamantakewa sun lalace kwarai-kwarai da gaske a cikin garin Iraq lokacin da Balubuwai suka samu damar riƙe Baghdad a hannunsu sai al'amarin kuma ya ƙara ci gaba da tabarbarewa suka fito ƙarara suka nuna cewa su shi'a ne kuma kowa in yana son zaman lafiya a garin Baghdad da sauran yankin Iraki to dole ya shi'a suka yi kokari matuƙa da gaske yadda za su shiga sun mai da Iraki ta zama wata babbar cibiya ce a duniya ta shi'a suka ci zarafin sarakuna na daular Abbasiya a lokacin suka jawo ƴan shi'a suka ba su dukkan wata goyen baya dukkan wani goyen baya da dukkan wani abin da za su bukata na su ga cewa shi'ar su ta yi ƙarfi a wannan lokacin sun san cewa ahlus sunna tunda ba su da wani shugaba mai ƙarfi ba abin da za su yi domin duk tafiya a tarihi tana samun ƙarfi idan an samu shugaba mai ƙarfi da zarar shugaba ya yi rauni to mabiyansa ma za su yi rauni in shugaba ya zama mai ƙarfi mabiyansa za su yi ƙarfi in ya zama mai adalci to za a samu al'umma mai tabbatar da adalci wanda kowa yake tsoron zalunci, amma in ya zama azzalimi to kowa kuma zai iya tunanin yin zaluncin ba komai bane duk da shugaban sama yana yi. To a lokacin duk daga sunna suna da yawa amma ba su da shugaba, waɗannan kuma sun shigo da ƙarfinsu na dukiya da makamai da sojoji masu tireni, don haka duk da yawan sunna a Baghdad ba za su iya yin komai ba, waɗannan Banu Buwayy su suke da ƙarfi, su suke tafiyar da al'amura. Don haka gadan-gadan sai suka shiga yaƙar sunna ɗin, suka cewa sun rushe sunna, suka riƙa taimaka ma waɗanda suke shi'a da masu da'awa da wa'azi na shi'a, kamar irin su Musa ibn Dawud da Shirazi wanda ake masa laƙabi da Al-Mu'ayyad fi Din, wanda ya fito daga wani gida na shi'anci mai tsawon mai dogon tarihi a harkar shi'a, wato iyayensa ƙarabiƙa ne waɗanda suke da aƙidar batiniya, wanda mutum yana jin yaruka, yana jin farisanci, yana jin kuma larabci, yana da littattafai da dama wanda firkar Ismailiya, kungiyar Ismailiya a har yau har gobe suna alfari da littattafansa. To a wannan lokacin ya taka rawa mai tsanani wajen ya ga ya ƙarfafa sha'anin shi'a, ya yaɗa ɓata da fardarewa da lalaci, ya kuma tabbatar da aƙidarsa ta ƙaramika. Daga cikin irin da takafar da ya yi akwai littafinsa Kitabul Majalisul Mu'ayyadiyya, wanda har yanzu a guraren 'yan Ismailiya suna karanta wannan littafin. Wannan mutum ya samu ƙarfi kwarai da gaske a wannan lokacin, ya riƙa yaɗa aƙidarsa saboda goyon baya da ya riƙa samu daga sarakunan Bani Buwayy. Aka yi ta samun fitintunu tsakanin shi'a da sunna, saboda shi'a ɗin suna ganin suke da ƙarfin daula, don haka za su je su yi tsokana su taɓo sunna babu abinda za a iya yi musu. Suna da sarki Mu'izzul Daula, ko wanda zai yake lokacin yake mulki zai goya musu baya ne kai tsaye. An yi wannan a shekara ta 338, ita ce farkon fitinar da aka samu a zamanin Banu Buwayy a Iraki. An samu irin wannan a shekara ta 340 a wani gari da ake kira Tar, wanda a dalilin haka aka kwashe dukiyoyin al'umma, aka yi awon gaba da dukiyar al'umma. A wannan shekara a Baghdad ta 340, wani mutum ya fito yana da'awar cewa duk ruhin wani annabi da wani siddiqi yana jikinsa. Shi matattara ce ta ruhin annabawa da siddiqai, kaji shaitani. Ya tara littattafan zindiƙanci iri-iri a gidansa. A wannan lokacin aka kama shi, aka yi bincike, aka gano irin abin da ya tara da kuma irin da'awarsa. Da ya tabbata cewa zai halaka, sai ce ai shi ɗan shi'a ne. Yana cewa ɗan shi'a ne, sai aka je aka gaya Mu'izzul Daula an kama wani ɗan shi'a. Nan da nan sai aka ce shi ko Mu'izzul Daula a sake shi. Wato yana cewa ɗan shi'a ne, shi kenan wanda ya isa ya kubutar da shi. Kaga wannan ya nuna yadda irin shi'a suke samun goyon baya a wannan lokacin. Har ma zindiƙai suna fakewa da rigar shi'a ɗin kuma suna kwana lafiya. Duk zindiƙanci da mutum zan in ya ce shi shi'a ne za a kyale shi. Akwai matar da ta fito ta ce ita ruhin Fatima ne a jikinta. Ruhin Fatima yana cikin jikinta. Ita ma lokacin da aka kama ta, ta ce aka kai ta gaban Mu'izzul Daula, ga shi dai waziri a lokacin wazirin sarki, wazirin khalifa sunna ne, al-wazirul muhallabi. Amma yana jin tsoron Mu'izzul Daula wanda ɗan shi'a. Saboda haka dole aka saki matar, ta je ta ci gaba da abin da take yi. Wani kuma ya fito ya ce shi ne a mala'ika Jibrilu, ga shi inda ya nan na goma. Ya ce shi ne mala'ika Jibrilu. Da Ahlus Sunna suka kama suka fara dokan shi, sai ya ce ai shi Ahlul Baiti ne kuma. Daga cikin Ahlul Baiti ne. Nan da nan Mu'izzul Daula ya aiko ya ce a sake shi. Aka sake shi ya je ci gaba da shaɗancinsa. To haka a wannan lokacin suka riƙa yi. A shekara ta 346. aka samu fitina tsakanin sunna da shi'a saboda zagin sahabbai da aka rike a garin Baghdad. A wannan lokaci an kashe mutane da dama daga bangarorin biyu, an kashe daga sunna da an kashe daga shi'a. A wannan lokaci babu abin da gwamnati ta yi saboda kusan da sanar da sanin ta ne wannan fitinar take faruwa. A shekara ta 347 harkar zagin sahabbai da kafirta sahabbai ta kare yawaita a cikin garuruwa daban-daban, har ma a shekara ta 348 aka yi fada mai tsanani tsakanin shi'a da sunna, aka kuma kashe mutane daban-daban ta bangarori daban-daban. A shekara ta 349 in ka kula duk shekara sai an yi fitina kuma tsakanin shi'a da sunna. Shekara ta 349 kuma aka samu fitina tsakanin bangarorin biyu. Mu'izzu Dauda sai ya ce duk a je a rufe masallatai sai masallaci daya. Masallatan gaba ɗaya na sunna ne duk aka rufe su, aka hana jam'i, aka hana juma'a. Shi kuma wancan masallaci na shi'a kabari ne na wani da suke cewa ɗaya ne daga cikin limamansu, aka bar mutane waɗanda suke zuwa neman biyan buƙatu a gurinsu daga cikin shi'a. Su da ba sallar jam'i da juma'a ta dame su ba. Ba ka su ba ba su cutu ba dan ka hana sallar jam'i, dan ka hana sallar juma'a a gurin shi'a dama wannan ba komai ba ne. A shekara ta 351 'yan shi'a suka bi masallatan sunna a Baghdad, suka rubuta tsinuwa ga Muawiya da babban baki, la'ana Allahu Muawiya ibn Abi Sufyan. Sannan da babban baki suka sake rubuta la'ana Allahu man ghasaba Fatimata fadakan, wato Allah ya tsine ma wanda ya kwace wa Fatima gonar fadak dinta, suna nufin Sayyidina Abubakar. Sannan aka rubuta la'ana Allahu man akhraja al-Abbas min ash-shura, Allah ya tsine ma wanda ya fitar da Abbas daga cikin kwamitin shura. Sayyidina Umar suke nufi mutane shi ne da yasa wai danne bai sa Abbas a ciki ba, duk da bai sa Ali, aka tsine masa. Aka ce kuma la'ana Allahu man nafa Abu Dharr al-Ghifari, Allah ya tsine ma wanda ya kori Abu Dharr al-Ghifari daga Madina, suna nufin Sayyidina Usman. Sayyidina Usman bai kori Abu Dharr, Abu Dharr shi ya zaba ya koma Rabza ya zauna wani dan kauye ne bayan Madina, amma ba Sayyidina Usman ne ya kore shi ba. Suka rubuta wannan, suka rubuta Allah ya tsine ma wanda ya hana abin ne Hassan a gurin kakansa. A wannan lokacin Mu'izzu Dauda ba abin da ya yi, duk da cewa wannan zai kawo fitina, da za ce ɗan shi'a sun bi masallatan sunna duk sun rubuta tsinuwa ga sahabbai, kuna ganin ni zai zauna lafiya, ni zai kama da wuta. To ba tun da su suna jin cewa shugaban shugabansu ne, don haka za su iya yin wannan kuma babu abin da zai faru. Ahli sunna suka ga ba za su iya haƙuri ba, a zo har garinsu, wasu su zo har garinsu baƙi kuma su rika zagin sahabban manzon Allah, har ma su zo suna rubutawa a jikin masallatansu. Don haka sai suka tashi cikin dare, suka ciccire waɗannan abubuwa, suka goggoge wannan tsinuwar da aka yi. Nan da nan kashe gari, Mu'izzu Dauda sai ya aiko da cewa maza-maza wannan abubuwan da aka goge a dare shi a rubuta. Waɗannan abubuwan fassocin da aka cire duk a da a liƙa su. A lokacin shi waziri, duk da gashi sunna ne, duk da gashi sunna ne, amma ya zama wazirin banza, yadda dai kake ga shugabanninmu yanzu suna yi a gaban kiristocinmu na Najeriya. Irin haka, kaga dai gashi muna da shugabannin, amma ajandar kiristan kullum take wucewa, kaga ta musulmi kuma sai a yi maka, sai a dawo maka da ita. Yanzu ka duba abin nan, wannan cooperative affairs take, idan ka aika kana son rijista, in dai da kalmar islamic a ciki, to da wuya ka samu wannan rijista suna. Idan za ka sa islamic, wani abu islamic, yanzu na sai su reject. Kuma wala Allah ba su yi maka rejected din yan uwanka ne musulmi. Amma kirista zai iya buɗe komai da sunan kiristoci sa, ba wanda zai hana shi. Wanda doka ba ta hana ba. In buɗe santa ta musulmi ta musulunci, in buɗe makaranta ta musulunci, doka ba ta hana ni ba. Ba wani constitution da ya hana ni wannan. A Amerika ma an yi. Amma saboda shugabannin namu sun zama shirme kawai, sun zama kawai wani kamar allon sanarwa ne, a rubuta wannan sanarwar a cire ko ba a kawo wata a rubuta a cire shi da yana nan
ba haka suka zama
in za ka sa tsinuwa in za ka sa addu'a in za ka sa ba abin da to a wancan lokacin haka sai wazirin wazirin al-muhallabi ga shi dai sunna ne amma sai zo yana roƙon mu izinin daula cewa maimakon a rubuta tsinuwa ƙarara ga Abubakar da Umar da Usman dan bai ba za a rubuta la'ana Allahu man zalama ahlal bayt a rubuta Allah ya la'anci wanda ya zalunci la'ana Allahu zalimina li ali rasul in ya so tsini wanda ake wa Muawiya sai a banta shi Muawiya sai a bar sunan shi a tsini kuma wannan a ce azzalimai amma duk da haka mun izo daula ce a bar shi yadda yake aka yi fitina mai tsanani to wannan abin ba wai dai a Baghdad ba har da wasu garuruwan da suke makotaka da Baghdad har da wasu garuruwan su Basra irin su Hamadan an yi fitintunu irin wannan an kashe mutane da dama wanda yake nuna maka cewa sarakunan Banu Buwayni a ƙarƙashin jagorancin Mu'izzud Dawla sun bawa Shi'a masu tsauraran ra'ayi dama sun karfafe su ta yadda za su ga sun kafa wata al'umma ta Shi'a mai karfi a cikin gari gari sun karɓi ragaman mulki a hannunsu duk da cewa ga khalifan al-Abbasi a gurin amma kada a ɗauke shi a matsayin wani abu baya da ta cewa bai isa ya gice shekara ya hada a tsallaka ba na ka zamanin asrul buwayyi zamanin bani buwayyi wani zamani ne da iraki sunnan iraki suka ga abubuwan takaici iri-iri a wannan lokaci aka rika assasa wato cibiyoyi daban-daban na rubuce-rubuce da ilmantarwa a Baghdad da Najaf da Kazmiya ga 'yan Shi'a wato sun 'yan Shi'a Banu Buwayni sun taimaka wa malaman Shi'a a wannan lokaci ta yadda za su yi ta rubuce-rubuce su yi ta talifai su yi ta fitar da littattafai waɗanda za su karfafi Shi'a a wannan lokaci suka rika jawo malaman Shi'a jikinsu suka rika kafa musu a makarantu suka rika kafa musu cibiyoyi inda za su yi bincike suka rika ba su gudunmawa ta dukiya mai tsoka ta yadda za su yi aikin su ba tare da sun samu matsala ba aikin da za su yi kuma shine yaɗa Shi'anci a wannan lokaci an kafa majami'ai na musamman don kirkiro hadisan ƙarya a jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin waɗanda suka shahara da irin wannan a wannan lokacin akwai wani da ake kira Abul Fadl Shaibani wanda ya rasu hijira 387 wannan mutum ya riƙa rawaito hadisan ƙarya marasa kan gado yana kawo hadisan da 'yan Shi'a za su riƙa yin hujja da su akan sunna hadisan ƙarya wanda ba su da asali da farko mutane ba su fahimce shi sun ɗauka malamin hadisi ne suka dukufa suna rubuta hadisansa daga baya aka gane maƙaryaci ne aka riƙa yayyaga littattafansa na hadisi manya-manyan malaman hadisi na Shi'a sun fito sun yi shahara a wannan zamani na daular Banu Buwayni daga ciki akwai Ibn al-Ju'abi akwai Abu Tayyib al-Duri akwai al-Ma'badi akwai Ibn al-Baqal akwai Nubaqi akwai Kalmazani da sauransu waɗanda suka rika shigar da harkar Shi'a suka rika gwamata da harkar mu'tazilanci kamar da ku sani Shi'anci na Rafida al-Imamiyya kusan haɗin gambiza ne tsakanin Shi'anci da kuma mu'tazilanci a wannan lokaci irin su Sharifur Razi suka bayyana a Kazimiyya waɗanda suka rika yada sha'aninsu na Shi'anci suna samun goyon baya daga daular Banu Buwayni irin su Abu Ubaidillah al-Marzubani wanda yake marubuci ne na adabi amma kuma na Shi'a wanda shi ma ya taka rawa wajen yada Shi'anci da mu'tazilanci a wannan lokaci daular Banu Buwayni sun kafa majami'ai da cibiyoyi na yada Shi'anci daban-daban a cikin garin Baghdad da Kufa da Najaf da Karbala da Kazimiyya da Al-Basra da Hilla waɗannan cibiyoyi sun yi aiki iyayensu na su ga cewa Shi'a ta zama ita kadai ce a Iraki babu wani abu sai Shi'a kowa yake son a yi da shi to dole ya zama Shi'a wanda wannan fafutukar da suka yi ta zama a banza ba su yi wata nasara ba ƙarshe dai daular Banu Uwayhim ma ta zo ta rushe daular Salajika wasu Turkawa da suka bayyana su suka zo suka karya daular Banu Uwayhim suka kwace mulki daga nan daular Abbasiyawa ta dawo ta samu sadadawa wannan a cikin karni na 4 zuwa na 5 wato tun daga shekarar hijira 322 har zuwa shekarar hijira ta 448 tun daga shekarar hijira ta 322 har zuwa ta 422 Banu Uwayhim sun yi iyayensu na su ga cewa sun maida Iraki ta zama Shi'a tsantsa amma ba su yi nasara ba har Allah ya zo ya karya su a hannun Salajika Salajika su suka Salajika mutanen taki ne su suka taimaka wa sunna a lokacin suka kwato wa du'al sunna daga wannan azaba da suke fama da ita idan mutum yana bayanin irin katobara da ta'ata da Shi'a suka yi a Iraki ba zai manta da abin da ya faru ba a lokacin da Tatar lokacin da Hulaku ya dirka ko Iraki wannan muna faɗar sa saboda wani abu ne na takaici da ba a taɓa samun sa a tarihi ba wato takaici ne wanda hatta wasu daga cikin malaman tarihi sun yi ta tunanin wai za ma su iya rubutawa ko ba za su rubuta ba irin yadda aka ci mutuncin musulmi da musulunci irin yadda Baghdad a wannan lokacin cikin karni na 7 ne tunda Hulaku ya samu shiga Baghdad ya kwace Baghdad a shekarar hijira 656 daga cikin abin da tsakiyar karni na 7 a wannan lokaci a duk duniya ba garin da yake da girma da fadi da ci gaba da ilimi kamar Baghdad in aka ce Baghdad an kuri in malamai kake so ka je Baghdad malaman ba na fanni daban-daban sawa'un ilimin da ya shafi rayuwar duniya ko ya shafi rayuwar lahira tafsiri kake magana ka je Baghdad hadisi kake magana ka je Baghdad fiqh kake magana ka je Baghdad aqida kake magana ka je Baghdad akhlaq kake magana ka je Baghdad duk abin da kake so da ya shafi ilimin addini ka je Baghdad in kuma harkar ilimin duniya kake magana in hindasa abin da ya shafi engineering in tip abin da ya shafi ilimin likitanci kake in maganar kimiyya kake in maganar physics kake in geography kake magana in maganar ilimin abinda astronomy harkar sararin samaniya maganar harkar ko meye kake magana in dai ilimi ne in ka je Baghdad zaka samu masanan sa zaka ga rubuce-rubuce da aka yi wanda duk duniya kowa yana sha'awar ya zo ya karanta irin wannan rubuce-rubuce sa amma da ban su yi karatu a hannun su saboda a wannan lokacin haka Baghdad ta burin kasa a wannan lokacin daular Banu al-Abbas suna mulki amma kuma sun yi sakaci da dama harkar mulkin ba su dauke ta a bakin ko abinda suka dauka mulki shine a taci dukiya a hole a ji dadi a tare yan mata su yi rere a yi kaɗe-kaɗe a yi shaye-shaye shine suka dauka mulki harkar aqida ba su dauke ta da muhimmanci ba da haka a wannan lokacin da Baghdad da lokacin da Hulaku ya dirka ko Baghdad bayan yayi wa kansa sharar fage ya samu hadin kan Kirista da Yahudawa da waye da waye yadda zai iya tahowa ba tare da ya samu matsala ba a lokacin wanda yake waziri mutum na biyu bayan sarki khalifa na daular Abbasiyya al-musta'sim billah bayan sa mutum na biyu shine wazir ibn al-alqami din nan ka ta fara rikakken shi'a sai ya zamana ashe sun hada baki da Hulaku shine shugaban Tatarawa mutane ne wanda suke rayuwa a arewacin China mutane ne suke rayuwar Jeji ba su da wani abu ci gaba ba su da wani asali ba su da wani ilimi ba su da wani addini sai gargajiya mutane ne wanda rayuwarsu ta gino a kan farauta da kafin kifi da sauran abubuwa irin wannan ba wani tausayi da rahama da hadana a zuciyarsu suka ga ya kamata su mallaki duniya gaba daya, suka dirka ko kasashen duniya suna cikin su da yaki, suna kashe duk wani abu da rayuwa suka ci karo da shi, ba abin da ya dame su, su kona duk abin da suka gani a gaban su. Waɗannan su suka nufo Bagdadin kasancewar ta ita ce cibiya ta musulunci, in ka kama ta ka kama daular musulmi. A lokacin ashe shi wannan Hulaku Ibn al-Alqami Bashi'i, shi wannan mutum Bashi'i har zuwa yanzu a littattafan Shi'a ana farzanta shi suna yabansa. A lokacin ashe ya haɗa kai da Hulaku akan cewa yayi masa aiki ta yadda zai raunana garin, ya raunana ƙasar, ya raunana mulkin kafin ya zo ya same sa, ya samu garin tubus tubus. Don haka sai ya shiga bawa al-Musta'sim billah shawarwari da banza, ya riga gaya masa cewa ya kamata abinda ake kashewa sojoji a rage, saboda gaba daya abinda budget din sojoji sai aka zabtare shi aka kwashi har sai da ta kai sojoji suna bara a kasuwanni. Yace a ba su gonaki su je su yi noma, ya zama na soja ne ba training, yadda talaka zai ɗau fartanya shiga shi ma kai idan za a yi zauna da fartanya kuma ka zama soja, ko ka je kai training ko ka yi fartanyar ka. Sannan ya ce sun yawa, ana da soja a Bagdad kawai, ana da soja 1000, amma ya sa aka rika korar su sai da aka dawo da su soja 10,000 kuma ya sa aka zartare musu albashi, ba albashi suka rika bara a kasuwanni. Da aka ba training ba kishi ba komai, tun ya sa aka yi wannan, ya rika ba wa shi wannan khalifa irin waɗannan muyagun shawara, saboda sun Hulaku ya ce ya masa shimfiɗa ta yadda in ya zo ba zai sa kai ya yi asarar sojojinsa. Lokacin da ya zo ya yi sansani a bayan Bagdad tana da manya-manyan gine-gine da suka ganoyi da suka gani, ba da ita lokacin da ya zo ya yi sansani shi Hulaku, sai ya zama da sirrin abin nan, sai ya zama da shi a Ibn al-Alqami Bashi'i, sai ya rika sage gwiwar khalifa cewa kada a yi jihadi, mutanen nan kawai mu nemi zaman lafiya da su, amma maganar mu yake su ba za mu iya ba, ce kawai a samu a aika wani delegate da zai je ya wakilci khalifa da ƴan ƙasarsa a tattauna da Hulaku. Wa za a aika? Sai aka aika Ibn al-Alqami da wani kirista, su za su wakilci khalifa da al'ummarsa a wajen tattaunawar zaman lafiya da Hulaku. Saboda haka suka tafi, Hulaku ya ce to ya kamata a iya tattauna maganar zaman lafiya, amma bisa sharuɗa. Kun gani na zo ne domin in fitar da ku daga zalunci, in tabbatar muku da dimokuraɗiyya, ba zama zan yi ba, zan koma ƙasata. In na zo na samu irin da yadda kaga tattar da zamaninmu suna yi, za mu tabbatar da dimokuraɗiyya ne da ƴancin bil'adama da daidaito, sannan mu yi tafiya, ba mun zo mu zauna ba. Haka Hulaku shi ma ya zo da wannan matakin, ya zo aka zauna ya ce to sharaɗi na farko ka gaya wa khalifa duk waɗannan ganuwoyin da suka kewaye Bagdad a rushe su. Sharaɗi na biyu, ramuka da aka yi gwalalo-gwalalo da aka yi na a hana mayaƙa shigowa abin da su. Sharaɗi na uku, a bani ɗan tsagera ɗan ta'adda, wai waɗanda suke cewa a fito a yi jihadi. Akwai Mujahiduddin Ibn Aybak da wani Ismail Ibn Shah, waɗanda su sun nace a lokacin cewa kawai a fito a yi jihadi, amma ba zai yi wa wani ya zo ya ce zai mamaye ƙasarmu mu zira masa ido. To duk Ibn al-Alqami yana kai wannan rahoto, saboda haka a bani tsagera a kawo mana ƴan tsagera a kama su. Ya bada sharuɗansa, mu kuma sakamakon haka za mu kyale ku, ba za mu kashe ku ba, ba za mu cire shugaba ba daga mulkinsa, amma zai yi shugabancinsa ƙarƙashin kulawar mu, wato ƙarƙashin sa idan mu, don abinda zai yi aiko yana sanya ka za mu yadda sannan yi. In yi haka za mu ba shi wannan damar. sai ka koma suka gaya wa al-mustasim billah khalifa ga sharuɗa. Khalifa ya gama firgita, ya gama tsorata, bayansa kullum Ibn al-Arqam ya shigo gaya masa irin yawan sojoji da waɗannan mutane suka zo da shi da makamai ƙara tsorata shi ke. Waɗancan ‘yan ƙoƙarin ayyuhadi, ayyuhadi suka fito suna tafiran ayyuhadi. Yana fahimtar gaskiya suke faɗa shi khalifa, amma kuma yana son rayuwarsa. Ga kuma Ibn al-Arqami abinda ya zo masa da shi, ya tsaya tunani ya zai yi, ya ansa ko kai ya ansa. Kolako ya ga ana ɓata masa lokaci, har sai an tsaya an yi tunani, saboda haka ya zo da manya-manyan majaujawansa wanda za a riƙa jifan ganuwa da ita, suke manya-manyan duwatsu ne da majaujawa za ta harbu tare da wuta. Saboda haka sai ya fara harbin ganuwoyin Bagdada. Yana harbi wajen kwana hudu. A wannan lokacin da ake wannan harbe-harben, shi khalifa fa yana zaune tare da kuyangarsa tana masa rawa, har wata kibiya ta zo ta samu kuyangar ta mutu. A lokacin ya fahimci abubuwa ba kyau, shi ne sai ya umarni a ƙara ɗaurara tsaro a cikin fadarsa. A wannan lokacin ya je ya nemi shawara Ibn al-Arqami, to me za a yi yanzu ga shi mutanen nan ga sha sun fara harbo. To Ibn al-Arqami ko bakinsu ɗaya, sai ya ce to bari zan je in ƙara tattauna da su. Aka je hoda ko shi yana ganin nasara a hannunsa take, yanzu ba wani abu, ko ba ku da wata takarda da za ku yi tattauna da ita. Saboda haka sai ya ce waye sharaɗi ka ce su zo khalifa da manya-manyan dattawan gari da manya-manyan mutanen gari da manya-manyan malamai da a zo a same shi a tattauna. Sharaɗi khalifa ya fito da ‘ya’yansa manya da ƙananansu, mazansu da matansu, duk ya fito da su da manya-manyan masu ba su shawara a fada. Ibn al-Arqami ya zo ce ga tsarin da aka yi, ga kuma abin da aka yi, gara a je a yi tattauna baki da baki kai da shi, muna ga za a fi samun nasara. Saboda haka ya fita da wajen mutum abin da ake ƙiyasta wajen mutum 700 tare da shi, manya-manyan gari da fadawa da ‘ya’yansa maza guda uku da ‘ya’yansa mata guda uku, Maryam da Khadija da Fatima. Ya fita da su da aka je fadar Holaku inda ya sansani, aka ce to duk a tsaya a yi layi, sai an caccaje mutane har shugaba khalifa a caje shi tukunna ba komai a jikinsa. Aka caje shi da shi da ‘ya’yansa da wasu ‘yan tsirari, aka ce su wuce, sauran kuma aka ce a tafi da su. Ina aka tafi da su aka je duk aka yanka su. Shi kuma khalifa aka ce to a shiga da shi. Aka shiga da shi a lokacin a gabansa aka yanka babban ɗansa Abul Abbas, aka yanka na biyu babban ɗansa shekararsa 25 a lokacin, ana ce da shi Ahmad Abul Abbas, aka yanka shi a gabansa. Aka yanka mai bi masa mai shekara 23, ana ce da shi Abul Fada'il, aka yanka shi. Aka kama na ukun aka kama shi. Sannan ‘ya’yan mata su ma aka ce a haɗa su cikin ganimar yaƙi. Sannan Hulaku ya nemi Ibn al-Arqami ya gaya masa duk waɗanda suke manyan gari da malamai, mahaddata, limamai, masu huduba sallar juma’a, duk a gaya masa su. Ya kuma ba wa sojojinsa izini cewa su shiga garin Bagada da ya halatta musu komai. Komai su ya halatta musu a cikin Muharram, a cikin watan Muharram ƙarshensa na shekara hijira 656, waɗannan sojoji suka hutsa cikin garin Bagdad kisa duk wani abu da za su ci karo da za su kashe shi, su kashe na kashewa. Idan mace ce sun ga mai kyau ce su kama ta su yi mata faɗi su tafi da ita, babu tsoho, ba yaro, duk wani wanda suka ci karo da shi. Akwai wanda ɗaya daga cikin sojojinsa kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa da su, ɗaya daga cikin sojojin tattar ya zo ya samu an kakkashe mata masu shayarwa guda 40 ga 'ya'yansu nan jarirai. Mutum ɗaya daga cikin tattabi ya yanka 'ya'yan jariran guda 40. Za a bi mutane su shiga gida su kulle a karya ƙofar gidan ko a ƙodata su bi su hau sama a bi sama a bi su a riƙa yanka su sai da ruwa ya riƙa abinda jini ya riƙa zirara ta indararo kamar yadda ana ruwan sama kake ga ruwa na haka jini ya riƙa mutane suka riƙa shiga cikin shadda suna ɓoye kansu wasu su yi rami kamar makabarta su rufe kansu saboda bala'i wasu su shiga bola su yi rami a cikin bola su rufe kansu haka suka riƙa aikawa gidajen manyan malamai masana malaman fiqh mahaddata alqur'ani malaman tafsiri malaman hadisi ibnu al-alqami ya bada sunayensu gaba ɗaya da address ɗinsu za a aika malami a ce ya zo ya kawo kanshi ya kai kanshi makabarta kaza wacce tafi kusa da shi ya fito kuma da kwansa da kwarkwatarsa ƴaƴansa da matansa duk ya fito da su haka zai fito ya kai kansa wannan makabarta a gabansa a yanka ƴaƴansa maza a yi wa matansa fate da ƴaƴansa ma canza shi kuma a kashe shi haka suka yi kai kwana 40 cur suka yi a cikin garin Bagada daban da kisa da yanka da suka babu abin da su a lokacin khalifa ya fahimci da waye ke tare ya riga ganin yadda suka riga girmama Ibn al-Alqami ashe duk abin nan da ake drama ake masa yayin lokacin ya fahimta lokacin da wala ta'i da manas maganar nadama kuma an wuce ta ya fahimci ashe duk abin nan da aka sa shi yayi da ya rusa soja ya rusa gidan soja yayi wulakanta su duk ashe tactic ne wani abu ne shiryayye wanda Ibn al-Alqami ya shirya sai bayan kwana 40 ana kisa gari banda gawa ba abinda kake gani annoba ta barki ba a garin kawai ba hatta annoba sai da ta kai har kasar Sham har garin Siriya a yanzu da suna ba kotaka mutane suka rika mutuwa saboda lalacewar sararin Samaliya an yi ruwan sama gawa ta tabe sannan aka ce a yi shela wanda ya saura da rai ko ya shiga gidan Ibn al-Alqami an yaje shi a lokacin aka yi wannan shelar mutane suka rika fitowa kamar gawawwaki daga cikin makabarta haka mutane suka rika fitowa wani daga shadda wani daga waɗanda suka rage da rai yunwa da annoba kuma ta shiga kisa tunda gari ya zama annoba yunwa ga shi ba abinci su kuma suka rika mutuwa a dalilin wannan Ibn al-Alqami kuma da mu amsa alƙawari cewa idan an karɓi kasashi za a ci gaba da tsasawa da shi za a ci gaba da tafiya da shi a wannan lokacin bayan an gama kashe mutanen gari shi khalifa aka bar shi da ransa dan ya ga duk abin da za a yi wa mutanen sa ko da ya ga gaba kidan aka gama aka zo yanzu saura shi da yake shi Hulaku yana tafiya da ɗan duba waɗanda suke masa duba sai ɗan duba suka ce da shi kada ya kashe khalifa domin in ya kashe shi jininsa ya zuba ƙasa musulmi ba za su yafa wannan jinin ba ko baɗin ba daɗe sai su ɗaukansa ɗan duba sai suka gaya wa Hulaku wannan akwai wani malamin shi'a da yake tare da Hulaku ana ce da shi Nasirul Din Tusi wanda Nasirul Kufr ne da aka ga Ibn Taymiyyah ce Nasirul Kufr Tusi babban malamin shi'a ne yana tare da Hulaku sai ya ce ai abinda suka gaya maka ko da haka ne ina ga ai za a iya kashe shi ta yadda jininsa ba zai zuba ƙasa ba sai ya ba da shawara a yi masa kisan da jininsa ba sai ya zuba ba aka ce kawai a yi ta harbin sa da kafa ana dukansa ana shurinsa har ya mutu ba haka ba sai an yanka shi ba ko an caka masa makami jininsa ya zuba ƙasa haka aka yi masa kuwa aka aje shi gaban sojoji suka dinga harbin sa wannan ya bugo shi talan wannan har sai da yayin da nufi shawarar wannan tarasirin dole tusi yadda za a kauce wa bagatin ɗan duba tunda ana maganar jinin sa ya zuba kasa haka aka gama yace a sa gawarsa a buhu a jefa ta cikin teku a wannan lokacin akwai manya-manyan rubuce-rubuce da musulmi suka yi kamar yadda na gaya muku Baghdada ta tara malamai da yawa da littattafai katafarai wagargi da yawa sai suka gaba kuma abinda za a yi la a je a dramma waɗannan littattafai da a ƙonansu a lokacin manya-manyan wuraren da ake da su na ilimi haka aka riƙa bin su ana ƙona haka aka riƙa ƙona littattafai bayan an kashe malaman an kashe jama'ar gari kuma aka shiga ƙona littattafai wannan duk da shawarar irin su Ibnul Alkami da Allah ya tashi nuna masa aya bayan shi Hulaku ya gama abinda yake ya naɗa wanda zai rike masa garin aka sa Ibnul Alkami ya ci gaba da rike waziri shi kuma Hulaku a cikin watan jumada ula sai ya tattare nashi ya yi gaba ya koma can babbar hedukwatarsa Ibnul Alkami bai je ko ina ba Allah ya kashe shi abinda yake so ya samu na daula da daɗi sai Ubangiji ya giba shi sai ya kashe shi akwai ɗansa sai aka naɗa ɗansa shi ma ɗan bayan watanni sai Allah ya kashe shi haka Allah ya musu abin takaici har zuwa gobe shi'a suna yaban Ibnul Alkami kuma suna jinjina masa akan abin da yake suna cewa ai yayi maganin waɗanda suka zalunci alil baiti ne suka kwace musu shugabanci tunda khalifa na daular abbasiya ba alu aliba ne to daman azzalibai ne don haka nasirun abinda Ibnul Alkami yayi taimakawa yayi aka satantawa alil baiti a cikin littafin shi'a akwai wannan don haka shi'a sun samu kafuwa ta hanyar daular Banu Buwayhi da wannan lokacin da Hulaku ya zo da abin nan a Baghdad da sauran wani sulkuna na Iraq amma ba su yi ƙarfi ba in ku kula haka abin ya taho har zamanin daular Usmaniya duk a hannun shi'a har zuwa lokacin Saddam din nan kun ga ba wanda baya san akwai shi'a a Iraq sai in kada mutane kadan suka san akwai shi'a a Iraq Saddam ya na sakat duwan da bid'o'i ya hana sai bayan an kashe shi sun taimaka wa tatar na wannan zamanin abna'ul alkani da suke iraki sun taimaka wa tatar dama Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin littafinsa a cikin fatawa ya faɗi maganganu irin wannan yace iraki yace duk sanda aka samu yahudu da nasara za su yaki musulmi a iraki to in akwai shi'a sai sun taimaka wa kafirai akwai a cikin minhajus sunna na uku juz'i na uku shafi na 223 akwai inda yake cewa inna asla kulli fitnatin wa baliyatin hum shi'a asalin duk wata fitina da bala'i a duniya shi'a wa man dawa ilaihim da wanda ya shiga karkashin su wa kathirun min as-suyuf allati fil islam inda ma kanat min jihatihim wa bihim tasattarat al-zalalika yace da dama inda kaga an zara takobi a musulunci a tarihin musulunci ana tarar musulmi zaka samu ta bangaren shi'a ne kuma a karkashin su ne zanadika suka fake masu bayyana musulunci su koyi kafirci haka nan a cikin minhajus sunna na hudu shafi na 110 yake cewa fahum yuwaluna a'da ad-din alladhina ya'rifu kullu ahadin mu'adatuhu min al-yahud wa an-nasara wa al-mushrikeen suna nuna soyayya su ga makiya addini waɗanda kowa ya san su da kin addini yahudu ne ko nasara ne ko mushrikai suna nuna soyayya su ga waɗanda yace wayu aduna awliya Allah alladhina hum khiyaru ahli ad-din wa sadat al-muttaqin amma za ka samu suna kiyayya nuna kiyayya su da gaba ga masoya ga zaba ga masoya Allah waliyan Allah zaba su masoyan wannan addini shugabannin wannan addini masu tsoron Allah a wani gurin yake cewa wa qadra aina wa ra'al muslimuna annahu idha tuliya almuslimuna bi'aduwin kafir kanu ma'ahum ma'ahu ala almuslimin yace mun gani da idan kuma musulmi sun gani duk sanda aka jarrabu musulmi da wani kafiri maki to shi a suna tare da makin shi akwai maganganu irin waɗanda yawa da babu lokaci na Ibn Taymiyyah da ya rika faɗa, kuma duk wanda ya duba tarihi zai ga haka ne. A Iraki mun ga wannan lokacin da tatarun Judud sababbin tatar suka shigo ƙarƙashin jagorancin Bush, mun ga waɗanda suka karbe su da birni suna musu buɗa, suna musu waƙa, suka buɗe hannayensu suka rungume su, mun ga ko su wane ne, su Sistani, su Abdulmajid al-Khoi da sauransu da sauransu, wanda har yanzu ga sunan su abin nan Muhammad Abdulhakim al-Baqir, wasu an kashe su, wasu kuma suna nan ne. Yadda aka danka wasu Ibn al-Alqami ragamar mulki a nan can su ma aka danka musu. Amma har yanzu demografiya sunna sun fi yawa a Iraki, har yanzu alƙalibin lissafi duk da hijira da aka rika samu ta Iranawa mutanen Farisa, su wannan Sistani ai duk ɗan Farisa ne, duk ba Larabawa ba ne, duk da hijira da suka rika yowa suna cikowa cikin Iraki, har zuwa yanzu ba su iya kamo yawan adadin ahlus sunna. Abinda lissafi ya nuna na gaskiya 50 cikin 100 ahlus sunna ne, abinda ahlus sunna ne a Iraki 47 suke Shi'a, sannan sauran uku fasance da uku sauran kananan addinai Yahudu da Nasara da Sabi'awa, amma 50% wasu ma suna cewa ya fi haka adadin, to amma mafi karancin abinda zaka faɗa, amma yanzu abinda ake faɗa ai Shi'a su suka fi yawa, wanda duk bai sani ba sai ya zata haka ne demokradiyyar ƙarya, a zo a murɗa zaɓe a hana ahlus sunna ma su yi zaɓen yankunan da aka san na ahlus sunna ne, a je a ta sada fitintunu daga mamubai waye zai fito wani zaɓe, saboda haka aka ba su dama suka riƙe mulkin ƙasar Iraki, wanda ina tabbata wannan mulkin ba zai daɗe ba, zamansa a Iraki zaman Amerikawa, amma Amerika suka tafi yadda suka shigo a bayan tanka ta Amerika, haka za a ɗauke su a bayan tanka a fitar su, ba za su iya riƙe ƙasar nan ba, ɗan tirjiya suna nan suna tirjiya. Don haka zaman Amerika a cikin ƙasar shi ne zaman su yi mulki, amma da zarar sun tafi to babu yadda za a yi kuma su iya zama a wannan ƙasar, ba za su iya. Saboda haka har zuwa yanzu Shi'a a Iraki ba suke da yawa, akwai lissafi lissafe lissafe na ƙabilu da matan da aka yi suka shigo cikin Iraki, da amma ba lokaci da za mu kawo wannan, wanda duk shimfiɗa ce don mu fahimci hikimar da ta sa Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan risala, ya ce kuma ga 'yan Iraki, bai ce ga 'yan Sham ba, duk da cewa shi mutumin Sham ne, shi mutumin Siriya ne a Dimashq, amma kuma ya rubuta ta ne zuwa ga Shi'ar Iraki. Shi'a Sham abinda ya fi damunsa sha'anin sufaye 'yan bid'a, can kuma Shi'a su suka fi damunsu. Don haka insha Allah sati mai zuwa bi iznillahi za mu shiga ga dangadan karatunmu cikin wannan littafi, don haka ba na jin ma za mu tsaya ansa tambayoyi sai dai a bari sati mai zuwa insha Allah sai mu ansa tambayoyin da za mu samu bayan karatu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.